إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a galkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga 7 ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 24 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul Muddathir wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan sura
بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
نعم Allah madaukakin sarki yake cewa alaiha 19 akan wuta akwai mala'iku guda 19 masu kula da ita Allah yake cewa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika kuma ba mu sanya masu tsaron wuta ba sai dai mala'iku wa ma ja'alna iddatahum kuma ba mu sanya kididdigar su ba ko ba mu sanya adadin su ba kamar yadda Allah yake cewa su 19 ne shi yasa Allah yake cewa ma ja'alna iddatahum kuma ba mu sanya wannan kididdigan ya tasu ba illa fitnatan sai dan ya kasance jarraba ne lilladhina kafaru ga wa'anda suka kafirce liyastayqina alladhina utul kitaba saboda wa'anda aka ba littahi su tabbatar da haka wa yazdada alladhina amanu imana kuma wa'anda suke da imani hakan ya kara musu imani ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون kuma wa'anda aka ba littafi da wa'anda suka yi imani kada su samu shakku wal yaqulal ladina fi qulubihim maradan kuma saboda wanda a cikin zuciyarsu akwai shakku domin su ce wal kafiruna da kafirai madha arada Allahu bi hadha mathala mi Allah yake nufi da wannan adadin da ya fada kadhalika yudillu Allahu man yasha Allah ya ce haka ne yake batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma ya shiryar da wanda ya ga dama wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu kuma babu wanda ya san adadin mala'ikun ubangijin ka sai shi wa ma hiya illa dhikra lil bashar ita wuta ba komai bace ba sai dai wa'azi ne ga mutane kalla Allah ya ce a'a wal qamar ina mai rantsuwa da wata wal layli id adbar da dare idan ya bada baya was subhi idha asfar da safiya lokacin da hasken ta ya bayyana innaha lalle ita wuta la ihdal kubar tana daga cikin manya manyan bala'o'i nadhiran lil bashar kuma gargadi ce ga mutane liman sha'a minkum an yataqaddama ga wanda ya ga dama daga cikin ku an yataqaddama sai yayi gaba aw yata'akhkhara ko kuma ya ja baya Allah madaukakin sarki a ayan mutajiya ta karshe Allah yana cewa alaiha tis'ata ashar Allah ya ce a gindin wuta mun sanya mala'iku guda 19 wa'anda za su zanki kula da wa'annan wutai to dama Allah ya san su mushrikai da kafiran larabawa a kullum ba za su gushe ba suna masu sauka da alqur'ani mai girma suna gayin maganganu marar dadi dangane da alqur'ani sai Allah ya ce to ai abinda ya samu ka ce mala'iku guda 19 ne ke kula da wuta mun yi haka ne saboda mu ƙara musu fitina wanda bai yarda ma da alqur'ani mai girma ba Allah ne ya saukar da shi an ce mishi a gindin wuta akwai mala'iku guda 19 Allah ya ce to mun gayi haka ne saboda mu ƙara musu rudu mu ƙara musu fitina saboda su ƙara kafircewa su ƙara gayin maganganu marar dadi da alqur'ani mai girma a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce alaiha tis'ata ashar akan wuta akwai mala'iku guda 19 masu kula da su to da yawa daga cikin quraishawa ko da yawa daga cikin kafirai wanda ba su yi imani ba sai suke zaton cewa ai mala'ika 19 ba wani abu ne ba bayiwa a ce mala'ika 19 shine za ya yi ma mutane azaba gaba daya su ne za su kula da aljannu su ne za su kula da mutane na harko da na karshe da wanda za su zo nan gaba a ce mala'ika 19 ne kadai za su iya kula da wa'annan mutanen kuma su yi musu azaba ba tare da mutanen da aljannu sun yi karhin wa'annan mala'ikun ba to shi yasa aka samu ɗaya daga cikin quraishawa wanda ana ce mishi Abu Jahal lokacin da Allah ya ce akwai mala'ika 19 shine yake cewa ya ma'ashara quraish yake cewa ya ku taron quraishawa amma yastati'u kullu asharatin minkum liwahidin minhum fataghlibunhum yake cewa in dai mala'ika 19 ne to mutum 10 ma kadai ya ishi mala'ika guda kenan kaga dole mutane za su yi karhin mala'iku dan haka ba za a iya yi musu azaba ba wannan wanda ya ga wannan magana shine Abu Jahal yana cewa dukkan mutum 10 na cikin mutane na Larabawa sun ishi mala'ika guda kenan wannan yana nuna cewa za su kama mala'iku su murde su su fito daga cikin wutar jahannama shi yasa Allah madaukakin sarki yake ƙaryata su yana cewa ai abin da yasa aka ga yi guda 19 saboda a ƙara sa musu rudu ne su ƙara rudewa su zanki ɗauka abin na wasa ne suna gayin maganganu marar daɗi idan Allah ya tashi su a ranar tashin alkiyama sai su ga abin da ba shi ne ba suke tunani Ibn Kathir a cikin littafinsa na tafsiri Allah yake cewa ai abin da yasa Allah yasa mala'iku su ne ke kula da wuta saboda su wa'ansu halittu ne wa'anda suna da tsananin ƙarfi babu wata halitta wadda za ta iya tashi domin ta kama su da kokowa ko wata halitta wadda za ta iya murƙushe su domin ta samu ta tsira daga cikin wuta an samu wani wanda ana ce mishi Abul Ashuddain sunan shi na kirkishi ne Kaldata bin Usaid bin Khalfin wani mutum ne shi ma wanda lokacin ana tunanin cewa yana da matsanacin ƙarfi lokacin har ana hakaito cewa idan ya take fata ta sa to za a samu mutum goma sana jan wannan watar domin su jaye ta daga karkashin kafashi amma ba su iya jaye wannan watar daga karkashin kafashi sai dai watar ta cire idan ya danne ta suka ja saboda tsaba karhin shi sai dai watar ta cire amma mutum goma ba su iya jaye abin da ya take daga kafashi wannan ana ce mushi abu kalda koko ana ce mushi abul ashuddain to shine yake cewa shi abun da yake so ga larabawa idan an tashi ranar tashin alkiyama kawai su kama mai mala'ika guda biyu su rike shi sauran guda 17 da Allah ya ambata ko guda 16 shi yana iyawa da su to Allah yake sabkar da wannan aya yana nuna musu cewa ba su iyawa abinda suke tunane ba haka bane ba to dama duk in Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani wahayi ko Allah ya sabkar da wata aya to mutane suna kasuwa kashi hudu ne kamar yadda wannan ayat take bada labari wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan idan Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani hukunci kamar yadda Ibnul Qayyim ya ambata a cikin littafin shi da aka fi sani da tafsirul qayyim yana cewa idan Allah ya sabkar da wahayi mutane suna kasuwa kashi hudu ne akwai zukata wanda qalbun yaftatinu biha kufran wa juhudan akwai kaso na farko na cikin mutane wanda su idan Allah ya sabkar da wahayi babu abin da yake kara musu sai kafirci da jayayya ga Allah madaukakin sarki to kaga su wannan Allah ya sabkar da cewa alaiha tis'ata ashar akan wuta akwai mala'iku guda 19 amma babu abin da ya kara musu sai kafirci da jayayya da Allah madaukakin sarki akwai kaso na biyu shine qalbun yasdaru bihi imanan wa tasdiqan akwai halitta ko akwai zukata wanda idan Allah ya sabkar da wahayi su babu abinda wannan wahayin yake kara musu sai dai su yi imani da Allah madaukakin sarki su gazganta abinda alqur'ani ya zo da shi akwai kaso na uku na mutane wa qalbun yatayaqqanuhu fataqumu bihi alaihi alhujja akwai wasu mutane wanda su dama dalili suke nema idan kuma Allah ya sabkar da wani dalili to sai dalilin ya kasance musu hujja ne sai su yi imani da wannan abu wa qalbun yujibu lahu alhira akwai wasu mutane kuma wa'anda su zukatansu idan Allah ya sabkar da wani wahayi babu abun da yake kara musu sai rudu sai shakku sai kaje mutun ya ce shi wannan malaman na zamani ya ma rasa gane musu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza har ya rasa ma shi da maganar wa za ya aiki to ba malamai bane rudaddu kai ne rudadde to haka dama Allah madaukakin sarki yake idan Allah ya sabkar da wahayi mutane suna kasuwa kashi uku ne wasu ba abinda wannan zai kara musu sai kafirci wasu kuma ba abinda zai kara musu sai imani wasu kuma dama dalili suke nema kuma sun samu sai su yi imani wa'ansu kuma babu abinda yake kara musu ba ce shakku ga ubangijinsu ba to lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce alaiha tis'ata ashar sai ga su sun kara kafircewa sun kara jayayya da Allah madaukakin sarki har suna tunanin cewa idan ma an tashi su a karan kansu su quraishawa wa'anda ba su yi imani ba suna iya jayayya da wa'annan mala'ikun su yi karhin su don haka Allah madaukakin sarki ba za ya iya yi musu azaba ba sai Allah yake cewa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika Allah ya ce ai da gangan ne muka gaya muku cewa mala'iku su ne masu kula da wuta muka ce su ne guda 19 saboda abubuwa guda uku kamar yadda malaman tafsiri suka fassara Allah ya sanya mala'iku su ne za su kula da wuta saboda ya kasance wanda za ya yi ma dan adam azaba wata halitta ce wadda ba mutum ba saboda idan mutum ne zai iya tausaya ma idan ya ga wuta tana kone ka idan dan uwanka ne yana jin cewa idan taddasa a jikin shi shi ma zai shi ba dadi dole ya tausaya maka shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi aiko annabawa da manzanni sai ya aiko su daga cikin dangin mutane saboda su tausaya ma mutane kuma suna da halitta iri daya za su samu fahimta a tsakaninsu to dan kada a samu irin wannan fahimta a ranar tashin alkiyama shi yasa Allah ya sa mala'iku su ne za su zanki kula da wuta dan adam ba su da irin tunanin shi ba su da irin jikin shi babu wani abun da zai sa su tausaya ma dan adam abu na biyu wanda yasa Allah madaukakin sarki yasa su mala'iku su ne za su kula da wuta saboda annahum abadul khalqi an ma'siyatillah saboda su mala'iku wasu mutane ne wanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru duk abun da Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi shine suke aikatawa kuma ba su saba ma Allah dan haka sun yi mutane dagewa akan bauta ma Allah madaukakin sarki kaga su ba su da laifi balle su zan kitin nan bari su tausaya maka saboda su ma Allah ya tausaya musu su ba su da laifi abu na uku shine suna da ƙarhi wanda cewa babu mutum ko dan aljan wanda yake da irin ƙarhin da Allah ya halicci mala'iku da shi shi yasa Allah yake cewa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika Allah ya ce ba mu sanya masu kula da wuta ba sai dai aljannu ne Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru Allah ya ce da muka ce muku su 19 ne bamu ga yi haka ba sai dai mu ƙara jarraba wa'anda ba su yi imani ba mu ƙara durmuya su a cikin fitina mu ƙara durmuya su a cikin kafirce ma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ga adadin mala'iku a ayan da ta gabata saboda ya san cewa ba za su yi imani ba yanzu za su zanki gayin wasu maganganu marar dadi dangance da abin da Allah ya faɗa Al-Imam Al-Baydawi yake cewa iftitanuhum bihi abinda ake nufi da ma ja'alna ashaban nari illa fitna shine kamar abin da Allah madaukakin sarki yake cewa li naftinahum fi dan mujarrabe su a ciki an gai wannan adadin ne saboda a jarrabe su a jimi za su ce za su miƙa wuya ga abin da Allah ya faɗa koko za su ci gaba da yin jayayya kamar yadda suka saba wastihza'uhum bihi an gai haka ne saboda su zanki yin izgili da alqur'ani mai girma wastab'aduhum an yatawalla hadha al'adad alqalil ta'dhib akthar athqalain saboda su hankalin su baya doka saboda ba su yi imani ba hankalin su baya doka a ce mala'ika 19 shine za ya kasancewa za ya yi ma dukkanin mutane aljannu da mutane azaba a gobara na tashin alkiyama to shi yasa Allah yake cewa abu na farko wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru bamu hadu wannan adadin ba sai dai dan wa'anda suka kafirce su ƙara kafirce ma Allah madaukakin sarki wannan kuma yana tabbatar maka maganar Ibn al-Qayyim cewa idan Allah ya sabkar da wani wahayi to mutane suna kasuwa kashi hudu ne wa'ansu za su ƙara kafircewa su ƙara jayayya da Allah madaukakin sarki to shine Allah yake cewa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru wannan kaso na farko kenan dan a fitine su su ƙara gayin maganganu marasa dadi ga alqur'ani mai girma abu na biyu kuma wanda yasa Allah madaukakin sarki ya ambata adadin mala'iku shine li yastaqina alladhina utul kitaba saboda wa'anda aka ba littafi daga cikin at-taura da wa'anda aka ba littafi na injil yahudawa da nasarawa saboda su ƙara samun tabbas su yi imani da alqur'ani su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abunda mala'ika abunda annabi yake faɗa cewa alaiha 19 shine abunda yake rubuce a cikin littafan suna at-taura shine abunda yake rubuce a cikin littafan suna injila kenan idan suka ga cewa abunda alqur'ani ya faɗa da abunda ke akwai a cikin littafan su to li yastaqina alladhina utul kitab wannan dace wanda suka samu zai sa su ƙara imani da Allah madaukakin sarki to wannan kaso na biyu kenan daga cikin mutane akwai wanda shi idan Allah ya sabkar da wani wahayi ko aka gaya masa wani abu wanda ya shafi shari'ar musulunci babu abun da yake ƙara mishi sai tsananin imani babu abun da yake ƙara mishi sai yarda da ubangijin shi Ibnu Ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa li yastaqina alladhina utul kitab saboda wanda aka ba littafi su ƙara samun nutsuwa su ƙara yarda da abun da alqur'ani ya zo da shi su yahudawa da nasarawa wa'ansu mutane ne wanda suna zuwa garin makka domin su yi kasuwanci haka su ma mutanen makka suna zuwa wuraren yahudawa da nasarawa saboda kasuwanci to idan suka hadu a kasuwa mushrikan larabawa suna tambaye yahudawa da nasarawa sai su ce musu mun ji manzon Allah yana cewa kaza da kaza shin shine abun da ke akwai a cikin at-taura da injila koko ya saba mu abun da ke akwai a cikin at-taura da injila sai yahudawa da nasarawa su ce musu eh abunda manzo Allah yake faɗa tabbas akwai shi a at-taura tabbas akwai shi a injila to su yahudawa da nasarawa sai su ƙara yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma larabawa abunda yasa suke tambaye yahudawa saboda su ji wani abu aka san haka su ji cewa annabi ya bada labarin abunda ba shine ke akwai a cikin at-taura da injila ba sai su ƙara samun koha wanda za su sauka ga alqur'ani mai girma to shi yasa Allah yake cewa li yastaqina alladhina utul kitaba saboda wanda aka ba littafi su ƙara tabbatar ma yahu su ƙara tabbatar ma mushrikan makka da annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya san su mushrikan makka za su tambaye yahudawa shin abunda manzon Allah yake gayi da abunda ke akwai a cikin attaura da injila ɗaya ne ko ko akwai bambanci sai Allah yake cewa li yastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wannan kuma ayat tana koya mana cewa babu abunda ake so ga mai imani sai dai ya ƙara yarda da abunda Allah madaukakin sarki ya hukunta na shari'a da abunda Allah madaukakin sarki ya hukunta na rayuwa ka san sirrin abun da yasa Allah ya haka ko baka san sirrin abun ba abunda ake so ga mai imani kawai ya yarda da abunda Allah madaukakin sarki ya sabkar da cikin alqur'ani ka gane hikiman da tasa Allah ya haka ko baka gane hikiman ba mutum kuma ba za ya ƙara imani ba ya ƙara yarda da abunda ke akwai a cikin alqur'ani da abunda ke akwai a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ya kasance yana da sani game da ubangijin shi duk mutumin da yafi ka sanin Allah to wannan mutumin yafi ka yarda da abunda alqur'ani yake fadi yafi ka yarda da abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi malamai suna cewa Allah ya sabkar da aya har guda 300 masu tabbatar da cewa dan adam ya zanki neman ilimi saboda ya gane wane ne ubangijin shi ya zanki neman ilimi saboda ya san girman Allah madaukakin sarki mutumin da kake zamna da shi kullun da wanda baya zamna da shi kullun kai da kake zamna da shi kullun kafi kowa sanin wane ne wannan mutumin kafi kowa sanin abin da yake yi kuma kafi kowa sanin abin da baya yi to haka Allah madaukakin sarki yake a duk lokacin da bawa ya ƙara matsuwa wajen ubangijin shi ya san sunayensa ya san siffofin Allah madaukakin sarki ya san rububiyya da ilahiyya ta Allah madaukakin sarki to yana daga cikin abun da yake ƙara ma mutum imani yaji cewa duk abun da alqur'ani zai zo da shi shi babu wani bako a wurin shi saboda ya yarda cewa Allah madaukakin sarki ya fi da nan Allah yake cewa wa yazdada alladhina amanu imana Allah ce kuma bamu gayi cewa mala'iku su 19 bane sai dan masu imani su ƙara gazganta abinda alqur'ani yazo da shi su ƙara gazganta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi zaka ji cewa a duk lokacin da Allah ya sabkar da wahayi kowa yana kokarin yayi bincike menene sirrin da Allah ya sa ya haka amma waɗanda suke da imani والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وان da suka yi imani sai su ce ai mun yi imani da shi saboda dukkanin shi daga wajen ubangijin mu ne wama yadhakkaru illa ulul albab Allah ya ce ai babu mai lura sai mutanen da suke da hankali haka mutanen da suka yi imani duk abin da aka ba su labari suna gazganta shi yaqul rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidin haka masu imani suke fada suna cewa ya ubangijin mu mun imani da abin da ka sabkar da shi wattaba'na ar-rasula kuma mun ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi faktubna ma'ash shahidina dan haka ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka gazganta al-imamu sa'di a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa masu imani wa yazdada alladhina amanu imana domin ya ƙara ma masu imani imani yake cewa almu'minuna kullama anzala Allahu ayatan su masu imani duk lokacin da Allah ya sabkar da wata aya fa amanu biha wa saddaqu suka yi imani da ita kuma suka gazganta izdada imanuhum yake cewa imanin su yana karuwa ne wannan kuma shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa cewa al-iman yazidu wa yanqus wannan shine abun da ahlus sunna suka yi imani da shi cewa dan adam imanin shi yana karuwa kuma imanin shi yana raguwa wanda yake ka bauta ma Allah wanda yake ka kusanci da Allah wannan yafi ka imani wanda yake saban Allah shi kuma imanin shi yana ragewa wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa amma abun da al-khawarij wa'ansu da suke da wata aqida ta khawarijanci su a wurin su babu wani a ce imani ya karu ko imani ya ragu idan mutum ya saba ma Allah su a wurin su ko dai ka zamanto mai imani ko ka zamanto kafiri idan mutun ya saba ma Allah to wannan kafiri ne a wurin su idan mutun ya shagiya wannan kafiri ne a wurin su idan mutun ya yi zina wannan kafiri ne a wurin su idan mutun ya ci amana wannan kafiri ne a wurin su to wannan ba shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba aqidan mu shine cewa mutun imanin shi yana karuwa kuma imanin shi yana ragewa wannan ya danganta daga mutun me yake yi na aikatawa na alkhairi me yake yi kuma na saba ma ubangijin shi ayoyi da dama a cikin alqur'ani mai girma suna tabbatar mana da cewa imani yana karuwa kuma imani yana ragewa a lokacin da Allah yake gayin sifofin masu imani sai yake cewa innamal mu'minuna kadai masu imani alladhina idza dhukira Allah sune wa'anda a duk lokacin da aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suna razana wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka ambata musu ayoyin Allah zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna Allah yake cewa sai ta kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijin su suke yin dogaro wannan ayar tana mai tabbatar mana da cewa imani yana karuwa kuma imani yana ragewa al-imamu shanqiti a karkashin wannan aya a cikin littafin shi adwaul bayan yake cewa fi hadhihi al-ayatil karima yace a cikin wannan aya mai karamci at-tasrihu bi ziyadati al-iman ayan ta ambata mana cewa imani yana karuwa wa qad sarraha Allahu ta'ala bi dhalika fi mawadi'in ukhra yake cewa Allah ya bayyana haka a wurare da yawa a cikin alqur'ani wa tadullu hadhihi al-ayat yake cewa kuma wannan ayar tana nuna cewa bi dilalati al-izam da dilala mai tabbatarwa ala annahu yanqusu aidan cewa imani yana ragewa idan an ce abu yana karuwa to abinda hankali yake doka kuma abun yana iya ya rage li anna kulla ma yazidu yanqus al-imam shanqidi yake cewa duk abun da yake karuwa to wannan abun yana ragewa inda ka san wannan saucin ne idan aka ga dama za a kara shi idan aka ga dama za a rage shi to haka imani yake a cikin zuciyar mutum akwai abubuwan da mutum zai su kara mai imani shine ya bi Allah ya bar saban Allah akwai abubuwan da za kai kuma imanin kai zan ki dashewa imanin kai zan ki ragewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa idan bawa yayi zinubi ana doko wan dan dashi na tawada sai a dora a zuciyarsa idan ya tuba sai Allah madaukakin sarki ya sa a goge wannan idan kuma bai tuba ba gobe ya kara wani laifi sai a kara wani dashi na tawada a zuciyarsa kadan 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 ana kara dashi sai a waye gari wannan zuciyar dukkanin duhu ne ya kewaye ta dan haka mutum baya tunanin alkhairi kuma baya tunanin ya tuba Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a cikin suratul tauba Allah yake cewa idza ma unzilat suratun Allah ya ce a duk lokacin da muka safkar da wata sura faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana daga cikin mutane sai wani ya ce wane ne wanda wannan ayar ta kara mushi imani Allah ya ce fa ammal ladina amanu amma wanda suka yi imani fazadatuhum imanan sai ta kara musu imani wa ammal ladina fi qulubihim maradun amma wanda a cikin zukatansu akwai munafici fazadatuhum rijsan ila rijsihim sai ta kara musu dati akan datinsu wa matu wa hum kafiruna kuma sai su mutu suna masu kafirci ga Allah madaukakin sarki wannan ayan ma tana mai tabbatar ma mai imani da cewa imani yana karuwa imani yana raguwa ibnu kathir a kalkashin wannan aya yake cewa hadhihi alaya yake cewa wannan aya min akbarid dalail tana daga cikin manyan manyan dalilai ala anna al-imana yazidu wa yanqus cewa lalle shi imani yana raguwa kuma yana karuwa kama huwa madhhabu aktharis salafi yace kamar yadda wannan ita ce aqida ta mutanen kirki wal khalafi da wanda suke bin bayan su min a'immatil ulama daga cikin malamai bal qad hakal ijma'a ala dhalika ghairu wahidin yake cewa an hakaito da yawa daga cikin manyan manyan malamai wanda suke tafiya akan ilimi cewa imani yana karuwa imani yana raguwa haka Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzab lokacin da masu imani suka ga kungiyoyi qalu hadha ma wa'adana Allah suka ce lalle wannan shine abinda Allah yayi mana alƙawali wa rasuluhu, wannan kuma shine abinda manzon Allah yayi mana alƙawari, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, kuma wannan Allah yayi gaskiya kuma manzon Allah yayi gaskiya. Allah yake cewa ma zadahum illa imanan wa taslima, babu abinda ya ƙara musu sai imani da miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki. Haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa sun zo domin su tabbatar mana da cewa la yazdadal ladina amanu imana, sun zo domin su tabbatar mana da cewa lalle imani yana karuwa a zuciyar mutum, kuma imani yana raguwa a zuciyar mutum. Manzo Allah yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, manzo Allah yake cewa wanda zai zina ba zai zina ba alhali shi yana da cikakken imani. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, manzo Allah yake cewa haka wanda zai sata ba zai sata ba alhali yana da cikakken imani. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, manzo Allah yake cewa kuma mutum ba zai sha giya ba alhali yana da cikakken imani. Al-Imam an-Nawawi lokacin da yazo sharhin wannan hadisin yake cewa al-qawlu sahihu, yake cewa magana ingantacciya, alladhi qalahu al-muhaqqiqun, wadda masu bincike na ilimi suka tabbatar da ita, anna ma'anahu, shine ma'anar wannan hadisin, la yaf'alu hadhihi al-ma'asi, baya aikata wannan saban Allah, wa huwa kamilul iman, alhali yana da cikakken imani. Idan imani bai cika ba kuma ana nufin me? Ana nufin cewa imanin ya rage. To wannan hadisin yana mai tabbatar mana da cewa imani yana karuwa a zuciyar mutum, haka kuma imani yana ragewa a zuciyar mutum. Haka hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri, da Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama ana na'imun, manzo Allah yake cewa wata ran ina barci, ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim qummasun, manzo Allah yake cewa ina barci sai aka danki nuna mini mutane a ranar tashin alkiyama, kowanne daga cikin su yana da riga, minha ma yablughu thuddiyya, manzo Allah yake cewa daga cikin wa'annan masu mutane da ake gwada mini masu kaya akwai wanda rigar shi tana daidai kirjin shi ne, wa minha ma duna zalika, wani rigar tashi ma bata kai daidai kirjin shi ba. Sai manzo Allah yake cewa wa urida alayya umar ibn al-khattab, aka nuna mini Umar dan Khattab, wa alaihi qamisun yajruhu, Umar yana tare da wata riga wadda ta yi yawa har tana sabka a ƙasa. Qalu, sai suka tambaye shi, fama awwalta dhalika ya rasulullah, to ya ka fassara wannan abun, wani yana da riga wadda bata rufe jikin shi ba, wani kuma yana da riga wadda har tana jan ƙasa. Manzo Allah yake cewa qala ad-din, manzo Allah yake cewa na fassara wannan mafarkin da cewa addini ne, wanda ya fi ka addini ya fi ka bauta ma Allah ya fi ka kiyaye dokokin Allah, to wannan ya fi ka riga wadda za ta kare shi daga rana, riga isassa a ranar tashin alkiyama. Wannan hadisin ma yana mai tabbatar mana da cewa imani daidai gwalgwadon imanin ka daidai gwalgwadon rigar da za a sanya ma a ranar tashin alkiyama. In wannan ya fi ka imani, to rigar shi ta fita ka tsawo, in kafi wancan rigar ka ta fita shi tsawo. Haka hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, manzo Allah yake cewa ma ra'aytu minna qashati aqlin wa dinin adhhaba lilubbi rajulin adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakun, manzo Allah yake cewa ni ban taba ganin wanda suna da rauni na addini ba kamar ku mata, wanda duk yadda mutum yake kamulallan mutum, to kuna iya maida shi sutaccen mutum, kuma maida shi mutum ne wanda ba komai ba. Sai suka tambaye shi, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah, suka tambaye manzo Allah, to me yake sa imanin mu ya rage, me yake tabbatar da cewa imanin mu yana cika kuma imanin mu baya cika kuma hankalin mu dan kadan ne? Manzo Allah yake cewa alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatir rajuli, manzo Allah yake cewa ba imani namiji da zai ce yayi imani, to kalmar shahada da zai furta tamkar rabin imanin mace ne. To wannan hadisin ma yana mai tabbatar mana da cewa lalle imani yana karuwa kuma imani yana raguwa. Al-Imam al-Baghawi a cikin littafin Sharh as-Sunnah yake cewa innal imana qawlun wa amalun wa aqidatu, yake cewa shi imani magana ce furci ne, dole sai ka furta cewa kai imani, wa amalun dole sai an same ka kana aikata imani aiki irin na masu imani wa aqidatun dole sai an same ka ka kudirce shi a zuciyarka yasdadu bi ta'ati yake cewa imani yana karuwa da abin da yake da'a ne ga Allah madaukakin sarki wayan qusu bil ma'siya kuma imani yana ragewa a duk lokacin da mutum ya durkufa akan saba ma Allah alama na taqabihi alqur'anu fi ziyadati yake cewa akan abinda alqur'ani ya fada akan cewa imani yana karuwa waja'a fil hadithi bin nuqsani kuma yazo a cikin hadisi cewa imani yana ragewa fi wasfin nisa a cikin wannan hadisin da muka ambata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana imanin mata a ciki الإمام أبو داود أتكلم لطاف إن شاء مسائل الإمام أحمد دا عبد الله بن أحمد أتكلم لطاف إن شاء السنة دا ابن بطة أتكلم لطاف إن شاء الإبانة الكبرى سنها كيتو من وانا أسر دا قوكي ابن الجراح يكي توا الإيمان يزيد وينقص يكي توا إيمان يناك أروكما إيمان ينار قوى وانا أخرجه أبو داود أبو داود يافتر دا وانا أثر كين a cikin littafin shi kamar yadda muka ambata masailul imam ahmad wannan ita ce aqida ta ahlus sunna mai imani yarda da cewa imani yana karuwa imani yana raguwa kuma ko kai a karan kanka da za a barka zaka iya hukunci da wannan akwai wani da kaga kamalar shi to kana gane cewa lalle wannan yafi ga kusanci da Allah akwai wani da ka gaisa da shi kana gane cewa wannan alaka shi da ubangijinka ba dai bace da alaka ka da ubangijinka an tambaye wani dai daga cikin malamai yake cewa ta kaka kake kaddara mutum ta yaya kake girmama mutum ka darajanta mutum yake cewa idan na gaisa da mutum ina jin nauyin imanin shi a cikin hannun shi to wannan yana mai tabbatar ma cewa imani yana karuwa imani yana raguwa to anan malamai sun yi tattauna idan imani yana karuwa yana raguwa wannan ba shine matsalan ba matsalan menene dan adam zai imanin shi ya karu menene dan adam zai imanin shi ya ragu al-imam ibn uthaymeen a cikin littafin shi majmu'ur rasail wal fatawa yake cewa fa innal insana yake cewa dan mutum idan dai yana son imanin shi ya karu kullu mazdada ma'rifatan billah duk lokacin da ya kara sanin wane ne Allah shi wa bi asma'ihi duk lokacin da mutum ya san wane ne Allah ta hanyar sunayen shi wa sifatihi menene sanin Allah ta hanyar sifofin shi izdada imanan bila shak yake cewa lalle mutum za ya ƙara imani wannan babu kwankwanto shi yasa a kullum muna fada idan mutum yana so ya ƙara imani kada mutum musulmi ya zamna haka nan baka zuwa makaranta kana koyon ilimi na addinin musulunci babu abun da yake sanya ka ka ƙara sanin Allah kamar daidai iya sanin ka da addini wanda yafi ka sanin hadisan manzo Allah to yafi ka sanin waye Allah wanda yafi ka sanin fassara ayat alqur'ani yafi ka sanin wane ne Allah yanzu kaga muna bi ta kofa gidan sarki mun san wane ne sarki amma dogarin da yake gidan sarki yafi mu sanin wane ne sarki kuma yafi mu sanin me ake tafiya da shi a gidan sarki me ake yi me abba ai to haka Allah madaukakin sarki yake a duk lokacin da kake da alaka da alqur'ani kake da alaka da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana ƙara sanar da kai wane ne Allah walihada najidu yake cewa dan haka muna samu ahlul ilmi alladhina ya'lamuna min asma'illahi wa sifatihi yake cewa muna samu cewa wa'anda ke da ilimi sun san Allah madaukakin sarki ma la ya'lamuhu ghayruhu wanda bai da wannan ilimin bai san wannan ba tajiduhum aqwa imanan min al-akharin yake cewa zaka same su cewa sun fi kowa imani game da Allah madaukakin sarki abinda ake nufi anan idan Allah ya ce ar-razzaq Allah madaukakin sarki shine yake arzitawa to sai ka dauko wannan kalmar ka azata a gidanku anan ne zaka gane wane ne Allah madaukakin sarki ka dauko wannan kalmar ka azata a ungoku a lokacin nan ne zaka gane wane ne Allah madaukakin sarki zaka ga cewa akwai wanda ya shekara 80 amma baya da arziki kuma sai ka samu akwai wani yana da shekara 20 zuwa 25 yana da katan shago a unguwai idan wayo ne da dubara da iya nema wannan lattizan shi ya kamata a ce yafi kowa kudi a unguwa to haka dan adam yake yi shine ma'anar Allah madaukakin sarki da yake cewa afala yatadabbaruna alquran shin dan me yasa mutane ba su tsayawa suna lura a cikin abinda Allah madaukakin sarki yake bada labari na daga sifofin shi daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yake bada labari kuma na daga cikin sunayensa to idan mutun yana irin wannan lurai shine abinda muka fada a baya Allah madaukakin sarki ya sabkar da aya guda 300 mai tabbatar da cewa dan adam ya zan kin zamna yana tunane a cikin kudura da mulki na Allah madaukakin sarki kamar yadda zaka yin zaune ka zan ki tunanan nan zuwa sallah menene ya kamata in yi ko me nake so ko kasuwanci na ya kamata daga nan zuwa lokaci kaza me zan yi ya karu to haka ka zan ki ware lokaci kana zamnawa kana tunanan kudura da iya mulki daga garaba da wannan Allah madaukakin sarki wannan kuma yana daga cikin manyan ibada Allah yake cewa walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da alqur'ani mai girma ba daga wajen Allah yake ba da an samu sabani kawai kai zamna kana tunanan kana kallon tauraro kana kallon cewa lalle wannan Allah madaukakin sarki ya iya halitta ana to wannan yana daga cikin manyan ibada tunani a cikin abun da Allah ya ambata na sunan shi da tunani a cikin abun da Allah ya ambata na sunayen shi yana daga cikin abun da yake sa mutun ya ƙara imani da Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wala yartaba alladhina utul kitaba kuma wanda aka ba littafi sune yahudawa da nasarawa wal mu'minuna Allah ya ce mun ga yacewa akwai mala'iku guda 19 ne saboda mi saboda kada su samu shakku a cikin zuciyarsu Allah yake cewa wali yaqulu alladhina fi qulubihim marad kuma mun ga cewa mala'iku guda 19 ne suke kula da wuta saboda mi wali yaqulu alladhina fi qulubihim marad saboda wa'anda a cikin zukatansu akwai munafici wal kafiruna da kafirai su ce ma za arada Allahu bi hadha masala mi Allah yake nufi da wannan adadin da ya fada cewa mala'iku guda 19 ne al-imam ibn muflih a cikin littafin shi al-adabu shar'iyya yake cewa wali yaqulu alladhina fi qulubihim marad da wa'anda a cikin zukatansu akwai munafici akwai rashin lafiya yake cewa innal quluba tamriduka ghayriha min al-a'dha yake cewa zukata suna rashin lafiya kamar yadda ka san dukkanin gaba ta jiki tana iya rashin lafiya yake cewa wa ilaju ha fi kutubil aqibba yace amma idan zuciya ta yi rashin lafiya yace to ana samun maganin ta ne a cikin mi a cikin littattafai na malaman likita yake cewa wa kadhalika yake cewa haka kuma ita ma zuciya tamrudu bishubuhati washukuk haka zuciyar dan adam idan mutun ya cika ta da shubha idan mutun ya cika ta da shakku to yana daga cikin abun da yake sa zuciyar dan adam ta samu rashin lafiya idan ka cika zuciyarka da shakku ka cika zuciyarka da shubha kai kowa saurare kake malam wane yace kaza malam wane yace kaza an cika maka zuciyarka da shubha to yana daga cikin abun da yake sa zuciyar dan adam ta samu matsala ta samu rashin lafiya ya kawo aya Allah yana cewa wali yaqulu alladhina fi qulubihim marad saboda wanda zukatansa akwai rashin lafiya domin su ce ma za arada Allahu bi hadha masala mi Allah yake nufi da wanda da wannan misalin haka Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul ahzab fayatma alladhi fi qalbihi marad a lokacin da Allah yake umartan matan manzo Allah akan cewa su bar daga muryarsu saboda kada wanda yake da fitina ta sha'awa a cikin zuciyar shi ya ji dadi yake cewa to haka zuciyar dan adam tana rashin lafiya yace to menene maganin zuciya ta dan adam idan ta samu rashin lafiya yake cewa wa ilaju zalika magance wannan shine ittiba'u kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin abin da yake sa zuciya ta samu nutsuwa shine bin alqur'ani mai girma da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ijtihadu fi ta'ati adh-dhahirati wal batina da yin kokari a cikin yin da'a ga abin da yake bayyana ne da abin da yake boye wa tarkil muharramati adh-dhahirati wal batina da barin abin da saban Allah ne wanda yake a bayyana da wanda yake a boye mai imani ba abin da yake sa zuciyar shi ta wanke zuciyar shi ta samu karfafuwa zuciyar shi ta warke tas daga dukkanin wani dace kamar kusanta alqur'ani da kusanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin da'a a boye da a bayyane da barin saba ma Allah a boye da a bayyane wannan yana daga cikin abin da yake sa zuciya ta yi karfi yana daga cikin abin da yake sa zuciya ba ta rishin lafiya yana daga cikin abin da yake sa zuciya ta tsarkaka wani daga cikin malamai yake cewa mu malamai masu imani masu karanta alqur'ani yake cewa da masu mulki sun san abin da ke akwai a cikin zuciyar mu na farin ciki da na jin dadi yace da sun yaƙe mu domin su hiddo wannan jin dadin su sanya shi a zuciyarsu babu abin da yake sa nutsuwa abin da yake sa kwanciyar hankali abin da yake sa zuciya ta samu salama kamar alaka da alqur'ani da alaka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rushin wannan alakai shi yake sa muna bata lokacin mu a banza kaga mutun yana kallon wasan kokoyi ba dan komai ba saboda ya samu nishadi yana kallon ƴan cali-cali ba dan komai ba saboda shi in ba wannan yayi ba baya samun nishadi yana kallon tam anjeri ba dan komai ba saboda kawai a bashi dariya to kai da Allah ya ba alqur'ani Allah ya ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai baka da wani abu wanda zai sa zuciyarka ta samu salama zuciyarka ta samu farin ciki zuciyarka ta samu nishadi kamar wannan amma barin alqur'ani da muka yi da barin zikiri da muka yi shi yasa kake ganin muna bada lokacin mu saboda mu samu nishadi mu zamna a majalisa muna lido saboda mu samu nishadi mu zamna a majalisa muna kwas saboda mu samu nishadi wanda bakin shi ya saba da zikiri ya saba da ambaton Allah ya saba da karanta alqur'ani mai girma to ba yada abinda zai zuciyar shi ta samu dadi kamar wannan ibadai Allah yake cewa kadhalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha kamar haka ne Allah yake batar da wanda ya ga dama kamar haka ne kuma Allah yake shiryar da wanda ya ga dama shi yasa Allah madaukakin sarki yace mala'ika 19 ne yake kula da wuta saboda me yasa saboda wanda Allah ya so ya ƙara imani wanda Allah bai so shi da shari'a ba kuma sai ya ƙara tabewa ya ƙara gayin maganganu marasa dadi game da alqur'ani mai girma Allah yana cewa inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan Allah baya jin nauyin cewa ya buga misali ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin nauyin ya buga misali game da mi game da sabru ko abunda bai kai sabro ba Allah ke cewa ammal ladina amanu amma wanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sai su tabbatar da cewa wannan shine gaskiya daga wajen ubangijinsu wa ammal ladina kafaru amma wanda suka yi kafirci fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha mathala sai su ce mi Allah yake nufi da wannan misalin Allah yake cewa ma za arada Allahu bi hadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira amma yudillu bihi illa alfasiqina Allah yace haka Allah yake shiryar da wanda ya ga dama haka Allah yake batar da wanda ya ga dama shi yasa yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi manzo Allah yana cewa ya Allah me kafe zukata Allah ka kafe zuciyata akan yi maka da'a akan yi maka addini to haka ake so ga mutumin da yake da imani yadda kake roƙon Allah kudi yadda kake roƙon Allah lafiya yadda kake roƙon Allah ayya yadda kake roƙon Allah abun duniya to ka zanki roƙon Allah ya tabbatar maka da imaninka ka zanki roƙon Allah ya tabbatar da kai akan waɗanda za su amsa la ilaha illa Allah suna raye waɗanda kuma za su amsa ta a lokacin da aka zo karɓar rayukansu saboda manzo Allah ya gaya mana cewa dan adam Allah idan ya ga dama yana iya yi mishi talababiya yana iya shekara 40 yana musulunci sai a satin da zai rasu sai yayi shirka sai Allah madaukakin sarki kuma ya sa a rubuta ya cikin mushrikai haka kuma dan adam zai iya yana saba ma Allah shekara 40 sai ranar da za ya mutu sai yayi imani sai ya shiga aljanna to dan adam idan yana roƙon Allah Allah zai kare shi daga wannan talababiyin al-Imam Ahmad lokacin da ya zo rasuwa shedan ya zo wurin shi yana cikin magagin mutuwa shedan ya zo ya ce mushi ka tsiraha yake cewa kalla wallahi yake cewa a'a wallahi ban tsira ba a'a wallahi ban tsira ba sai diyan shi suka tambaye shi dan me yasa mun shika kana cewa ban tsira ba ban tsira ba yace shedan ne ya zo mini ya ga ina magagin mutuwa yana cewa na tsira inda na biye mushi akan cewa na tsira da ya dora ni kan halaka saboda duk aikin da nayi sai Allah ya roshe shi saboda na nuna cewa ni na rige na tsira to haka shedan yake a kullun yana zo ma dan adam in ka bulle mishi tanan ya bullo ma tanan in ka bulle mishi tanan ya bullo ma tanan babu abun da zai kare ka daga shi in ba kullun kana addu'a ba kana cewa ya Allah ya tabbatar da kai akan addinin shi ya Allah ya tabbatar da kai akan yi mishi da'a shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa kadhalika yudhillullahu man yasha kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u kuma yake shiryar da wanda ya ga dama wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin mala'iku na Allah madaukakin sarki in ba shi Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi manzo Allah yake cewa an gwada mai wani daki ko an gwada mai wani gida ana ce mishi albaitul ma'mur yake cewa a kullun wannan dakin ko a kullun wannan gidan mala'ika 70,000 ne suke shiga idan sun shiga kuma ba su hitowa suna nan suna ta yi ma Allah ibada suna ta yi ma Allah ibada kuma gobe mala'ika 70,000 ya shiga kuma ba su hitowa kuma gobe wasu 70,000 su shiga ba abinda suke yi sai bauta ma Allah madaukakin sarki to wannan yana mai tabbatar maka da cewa babu wanda ya san iya adadin mala'iku na Allah in ba shi ba Allah yake cewa ma huwa illa dhikra lil bashar Allah yake cewa kuma alqur'ani ba komai bane ba illa dhikra lil bashar sai dai cewa wa'azi ne ga mutane anan mahiya nan wannan damirin yana komawa ne akan saqar Allah yana cewa sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar to shi yasa Allah yake cewa wa mahiya illa dhikra lil bashar ita wutar saqar ba komai bace ba sai dai wa'azi ne ga mutane Allah yake cewa kalla Allah yace a'aha wal qamar naran tsi da wata wallayli id adbar Allah yace na rantsi da dare idan ya bada baya wasubhi idha asfar Allah yace na rantsi da safiya lokacin da hasken ta ya bayyana innaha la ihdal kubar Allah yace wuta tana daga cikin manyan bala'o'i nadhiran lil bashar Allah yace muna bada labari ne dan mu yi gargadi da Allah madaukakin sarki ya ga dama ai bai kai sai an ga ma mala'ika guda nawa ne ke tsaron wuta ba kuma bai kai sai an gaya maka ba ga iya zahinta da an ga dama sai a sabkar ma da da aya in ka ga dama kai imani in ka ga dama ka kin imani amma saboda Allah ya gargadi shi yasa Allah yake cewa nadhiran lil bashar Allah yake cewa wannan gargadi ne ga mutane Allah ya yi rantsuwa da abu guda uku abu na farko shine wata abu na biyu shine dare abu na uku shine safiya wannan yana daga cikin manyan ayoyi na Allah madaukakin sarki da za a ce za a yi kwana biyu babu dare zaka ga nan duk mun rude mun shiga tashin hankali kadiba khusufi ne Allah yake yi rana ce take arman wata kamar yadda muke cewa amma ka duba yadda ake ta alqunutu a cikin masallatai saboda Allah ya jaye wannan to ina ta ga a ce za a yi kwana uku rana ce kawai ko a ce za a yi kwana uku dare ne kawai Allah yake cewa wal qamar na rantsi da wata a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda uku malamai suka ce Allah shine yake da daman da zai rantsi da abun da ya ga dama amma dan adam Allah bai ba shi dama ya rantsi da komai sai da Allah ba ba a rantsiwa da manzon Allah ba a rantsiwa da tarnatsa ba a rantsiwa da nonon uwa ba a rantsiwa da family ba a rantsiwa da dogowa ba a rantsiwa da tarnatsa abunda ake rantsewa da shi shine Allah madaukakin sarki idan ta kama sai ka rantsi din dan mun doki rantsuwa abun wasa dan abu kadan sai mutun ya tawallewa to idan ya kama dole sai ka rantsi din to sai ka rantsi da zatin Allah madaukakin sarki manzo Allah yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut manzo Allah yake cewa duk wanda za ya rantsuwa to ya rantsi da Allah ko yayi shiru muna daga cikin shirka mutun ya rantsi da wani abu wanda ba Allah madaukakin sarki ba kuma daidai gwalgwadan shirka daidai iya yadda ka kudurci wannan abun wanda ka rantsi da shi manzo Allah yake cewa la tahlifu bi abaikum manzo Allah ce kada ku rantsi da uwayenku kada ku rantsi da familinku kada ka rantsi da kowa idan za ka rantsewa ka rantsi da Allah madaukakin sarki Allah ce liman sha'a minkum an yataqaddama wanda ya ga dama daga cikin ku tunda an gayi wuta an gayi abunda yake tsare da ita Allah ya rantse da abubuwa guda uku dan ya tabbatar maka da cewa wuta bala'i ce wuta masifa ce sai Allah ce to wanda ya ga dama yanzu daga cikin mu in ya ga dama sai ya kama hanyar da za ta ƙara matsawa da shi akan aljanna waya ta'akhkhar ya ƙara barin abunda za ya sa kuma ya rabu da wuta koko liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wanda ya ga dama daga cikin ku ya ƙara matsawa ga abunda za ya halaka shi ya shiga wuta aw yata'akhkhar ya ƙara sha baya da imani ya ƙara sha baya da abunda shine za ya sa ya tsira to Allah madaukakin sarki ya ba dan adam zabi Allah yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya hore ma kowa hanyar da zai gane wace hanya ce zai bi ya tsira wace hanya ce zai bi ya halaka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wa'anda za su yi gaba gaba a wajen abin da zai sa su tsira kuma suna yin baya baya ga abin da zai sa su halaka anan lokacin mu yazo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته